Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton to hui ba ko da maha tambaya ni ke da ko da maha tambaya ni ke da
sunana Abdulkarim Dayyabu shugaban rundunar adalci ta Najeriya
ni ne mai suna Pastor Simon Dolly Secretary General na Christian Solidarity Forum.
Sunana CSP Sani Baba Inna, ofisin kakannin rundunar sanda na Abuja.
Sunana Maryam Muhammad Nasir, nice shugaba kungiyar nan ta Arewa Initiative The Way Forward.
Sunana Yakubu Saidu, shugaban House of Fulani Hadaka FCT.
Sunana Comrade Afan Buba Abuya, mai taimakawa Minister Sadarwa Dr. Isa Ali Ibrahim Fantani.
Tuni aka ce maganin mantuwa. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, shirin domin iyali ya fara kawo muku musayar miyau da aka yi a zauren taron da sashen Hausa ya shirya, inda ya hada kan masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan sace-sacen kananan yara. Hajiya Maryam Mamman Nasir, shugabar kungiyar Arewa The Way Forward Initiative, tana kan bayani kenan lokaci ya kwace mana, inda kuma zamu dosa kenan yau.
Al'amarin sata yara a ko ina a duniya ba karamin laifi bane ba. Ka dauki yaro daga gaban iyayen shi, ka sace shi ba da sanin su ba, ka jefa su cikin halin kakani kage, saboda kawai kana so kai ka cimma wani burin ka ko wata manufarka. Ba daidai bane ba, kuma a kasashe da suka ci gaba, wato wannan ba karamin hukunci ake yankewa ba. Unfortunately mu a Najeriya, babban abin da yasa mutane suke cin karansu ba babbaka shine kowa gani yake hukuma ne shi akan shi. Kowa zai iya yin abin da ya ga dama, ya je ya kwanta ya bacci da munshari, saboda ya san watakila ya san wani a gwamnati ko a wani bangare wanda za a fitar da shi. Da a ce ana hukunci mai tsanani, wallahi wani abun kudi idan aka baka aka ce kai shi ba za ka yi ba. Saboda haka wannan al'amari na sata ni ina kallon shi daga wasu bangarori daban. Na farko bangaren da nake ganin shi shine sakaci namu iyaye, musamman mu iyaye mata. Su ƴaƴa idan Allah ya ba ku kyauta ce ta musamman, kuma duk wanda Allah ya ba wada ba karamin so yake mishi ba. Kuma idan ka mutu sai Allah ya tambaye ka yaya ka rike wannan amana ta dare ya baka. Amma yau mun wayi gari, iyaye muna haifar ƴaƴa, muna sakin su. Wata uwar da safi ɗanta idan ya bar gida ba za ta sake ganin shi ba sai dare, ba za ta yi tunanin ina ya tafi ba, wani hali yake ciki. Wannan ba karamin sakaci bane ba. Zaka shiga, ni daga Kano nake, haifaffiyar fage ce ne. Zaka shiga Kano zaka ga ƴaƴanmu suna yawo da ƴaƴan da iyayensu suke nan, da ƴaƴan da waɗanda iyayensu Allah ya dauki ransu, ƴan uwansu sun kisa sa ido a kansu, da ƴaƴan da aka debo daga jihohi daban-daban, daga Kwara ne, daga Naija ne, daga ina ne, duk an zo an zubar ma da su kara zube a Kano. Ka shiga angwani ka ga ƴaƴa, wallahi ba za ka iya kirga su ba. Yawo suke kamar ba su da iyaye. Wani dan sai ya kwana goma ma bai sa ruwa a jikin shi ba. Wace irin rayuwa ce wannan? Fi sabilillah. Yaya za mu ce mu ga daidai? To ni ina ganin babban laifi ne a matsayina na uwa, ina da ƴaƴa shida. Wallahi wallahi laifinmu ne na iyaye. Saboda haka idan za mu tashi mu farka daga bacci, mu tashi mu sa ido akan amana da Allah ya bamu, mu kula da ita, mu yi wa ƴaƴanmu tarbiyya, mu ba su ilimi ingantacce. Abu biyu ne za ka yi wa ɗanka a rayuwar shi ta duniya, ka taimaka mishi ya sami ilimi, ka ba shi tarbiyya yadda Allah ya shimfiɗa. Kuma kowane addini ya ce ka yi wa ɗanka tarbiyya. Abu na biyu kuma na ɗora shi ga kan gwamnati. Gwamnatocin da muke da su yanzu ba su damu da harkar talaka ba. Idan yaro an kai shi makaranta, an ba shi ingantaccen ilimi, ya tashi da safe kamar yadda tsarinmu yake a Arewa, da safe za ka tafi makarantar boko, ka je ka dawo, ka ci abinci, ka kama hanya ka tafi Islamiyya. Ba zai je ko ina ba, zai je makarantar da safe, yana dawowa ya zo yunwa ta koro shi, ya cire uniform ɗinsa, ya ci abinci, ya shirya tafi Islamiyya. Ya tashi magariba ta yi, ya tafi gida. To ilimin ma yanzu ya gagara, babu shi. Babu kuma wanda zai ce mana ana ba da ilimi, babu shi. A baki yake ba a zuciyake ba. In ka ga da ya sami ilimi a Najeriya yanzu iyayensa suna da hali. Idan ku ba su da hali sai dai su dinga yawo suna gararamba kamar yadda ƴaƴanmu suke gararamba. Saboda haka da iyaye da gwamnati suna da laifi a cikin wannan al'amari. sannan su kansu masu satar ƴaƴan nan me dalilin ka dauki abin da ba naka ba kuma ba ma wai abin duniya ba a'a da rai ka raba shi da iyayensa ka je ka kai shi wani guri al'adar sa daban addinin sa daban ka canza masa suna ai wannan ba daidai bane ba ko ina a duniyan nan an san an yi wannan abu ba daidai akai ba
Maryam zan iya cewa kusan wannan shi yake sa Najeriya ake ganin sai an ƙara dagewa wajen hada kan kasar ya zama Najeriya kasa ɗaya ce al'umma ɗaya ba ku kamanta ba wani yaro da aka kawo misalin sa Yunus Yelo ina ji har yanzu ma yana daure kamar an ce ya satu ta yayi ya kawo ta Kano ina ji har karuwa ma suka samu wannan abun watakila shi yasa ba mamaki Hajjia Maryam take cewa inda daga kudu ne aka sato ni na ganin ba lalle haka bane kowa yana da iko yin magana a kasan nan idan aka yi masa abu ba daidai ba ya fito ya yi magana babu maganan wani bambanci illa iyaka yin mutum baya son yin magana ne sai ya yi shiru amma kowa yana da yanci a tsarin mulkin Najeriya in aka yi masa abu ba daidai ba ya ce an yi abu ba daidai ba shi wannan yellow din nan kusan an yi Allah wadai da abin da ya aikata saboda ba daidai bane a je a dauko yar mutane ba tare da sanin iyayenta ba koda ma ta yadda ta bar addini nata ya kamata iyayenta sun san inda take sun yadda sun aurar da ita tukuna ga wani mutum ba mutum ya she ko da gudu da wata yarinya ya dawo da ita wani waje ba amma ba su samu yanzu lokacin da wannan abin ya faru ne kuka faɗa ni a lokacin
ai mu ma mun ba da goyon baya a hukunta wannan yaro domin wannan abun criminality ne kar a dauki abin da aka yi na mutum ya ji aikata tsiya sai a ce a za a makale ku kuma sai a cin ajini to matsalar muke da shi kenan ko a kabilanci ko wani abu mutum da ya aikata laifi a dauke shi wanda ya aikata laifi a hukunta shi inda ya kamata amma da yawa abubuwan ke faru ba yin komai shine irin abun ke yake samu cin gaba inda an dauki mataki kamar na wannan yaron gaskiya an dauki mataki amma su irin suna nan da yawa wanda ake barin su so a dauki mataki mai tsanani duk wanda aka same shi aikata irin kamar wanda aka ce na aka je aka same su aka san anyamarin nan ya kamata gwamnati ta dauki mataki domin in ba dauki mataki ba irin wayannan mutane za su kawo mana tashin hankali kwarai
to bari mu koma wajen Igwe Martins wanda kusan na san dan gwagwarmaya ne mai campaign din zaman lafiya Igwe abinda ya sa muke so ka yi jawabi don na san wasu na ga suna magana cewa yan kabilar Igbo ne suke sace Hausawa suna zuwa suna canza har da wata yarinya mai da ita ciwo ma ake mata aski ta koma kaman kan maza to wataƙila wannan abun ya damu wasu mutane shin wannan abun abu ne wanda Igbo suka amince da shi cewa za a iya dauko wani yaro a karbe shi inda ma yaran ma suka yi sa'a da ba kashe su ake ba wasu ma har makaranta aka sa su watakila can jihar Anambra din ya za ka ce Igwe
ranka daidai na gode za ku yi hakuri ku lalaba da Hausa na saboda na san ba zan yi kamar da malam yana ta yi sacin yara ko Kirista ne ko Muslim ne a hannun a gaban Allah ba daidai ba kuma muna so mu inda za mu yi mu bi da gaske ba a kasan da ba a barayi abun da ya kamata mu sani ba a garin da ba a barayi now an sace yanzu an sace yaran daga Kano zuwa Anambra inda an yi bincike sosai da hannun ɗan Arewa a ciki da hannun ɗan Igbo a ciki kuma ya kamata a yi tambayoyi sosai.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji ci gaban wannan tattaunawa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilanmu a birnin tarayya Abuja da suka jagoranci wannan taro sai kuma Malam Sidi da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbata mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadihin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke, ashe mu maza ba.